أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. يوم مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Muna bayani cikin mawdu'in hubbud dunya, son duniya. Muyi bayani kashi na harko, kashi na biyu, insha Allah wannan zai kasance kashi na uku kenan, inda za mu yi bayanin sashen al'amura wanda suka shahe son duniya, musamman a mahangan Al-Qur'ani mai girma, inda yake bayyana al'amarin duniya da irin sifa na duniya da irin matsalan da za ta iya kawo ma wanda ya ratayu gare ta a maida ta hadafi. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Mun zo cikin bayani inda muka yi bayani cewa ita duniya takan ruɗan mutum. Yana daga cikin sifanta abace mai ruɗi. Shi ya sa ma Al-Qur'ani ya ambace ta da sunan mata. A wasu wurare ya ambace ta da sunan arad. Watan wani abu wanda yake jin daɗi mai wucewa, wani kaya wanda ya kasance mai ƙarewa, wani abu wanda yake bijirowa bai tabbata kuma sai ya gushe. Kenan wannan duniya ɗin haka take. Yana buƙatar ya kasance mutum ya fahimce ta. In ya fahimce ta kuma ya kamata ya kasance ya maida ta wurin da zai shuka lahiransa, wurin da zai taka ya kai ga lahiransa. Kada ya kasance ita ce hadafi. Wannan shine zai ba mutum sa'ada cikin duniyarsa da lahiransa, shine zai ba shi natsuwa cikin duniyarsa da lahiransa, shine zai kyautata makoman shi. Wa hunaka ta'ifatun ukhra min al-ayatil karima, banda ayoyin da muka yi bayani akan su cikin darussan da suka gabata, akwai wasu kuma daga cikin ayoyin Al-Qur'ani masu girma. Allati tuqarriru lana hadhihi al-haqiqa, wanda suke bayyana mana wannan hakika na cewa ta duniya takan rudi, kuma duk lokacin da mutum yake kusantowa zuwa gare ta tana ƙara nisanta ne da gare shi, duk lokacin da yake kokarin kaiwa gare ta tana ƙara nesa ne da shi, ba zai cimma hadafin shi ba. Kenan wahiya annal injizab nahwa zakhari fi dunya wa zabarijha yuaddi ila an ya'isha al insan al ghafla an al akhirah, wanda take tabbatar da cewa shi duk lokacin da mutum ya jingina ga wannan dauda na duniya, ga wannan kyalkale na duniya, to wannan zai kai shi ne zuwa ga gafala. Zai gafala anil akhirah, daga lahira, ya zamanto ya manta da lahira. Alhali ita ce wanda ya kamata ya kasance ya gina, ita ya kamata ya zamanto ya himmantu da ita, ita ya kamata ya zamanto ya shirya, saboda nan ne makoman shi na ƙarshe kuma na hal abada. Ay an yakuna shughul shagil lahu wa hammuhu alwahid huwa tahsilu hadhihi az-zakharif al-khadi'a, watan kenan mutum lokacin da ya ratayu ga duniya zai kasance ko abinda zai shagaltu da shi, abinda ya dame shi shine yana sa'ayi ta kowane hali ganin cewa ya tabbatar da ya samu wannan dauda na duniya, da wannan sha'awi na duniya, da wannan kilgali na duniya, wanda yake mai gushewa ne ba mai tabbata bane. Saboda haka aya tana cewa ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, tansu mutanen da suka jingina suka ratayu ga wannan duniya din, suka maida ta hadafi, ba su da wani shagali in ba nemanta ba. Allah ta'ala ya sifanta su da cewa sun san wani abu ne kawai cikin al'amarin wannan duniya din. Zahirin wannan duniya din suka sani ba san menene batininta ba. Kaman yanda sashen hadisai suke sifanta wannan duniya kan cewa kallonta yana da kyawu kaman kore-kore ne. Tabinta kuma yana da taushi kaman hatan maciji. Amma kuma tana dauke da dahi. Wannan dahin in ya buge mutum zai kasance asaran duniyarsa da lahirinsa. Saboda haka su wanda suka ratayu ga duniya sun san duniya ne kawai a matsayinta na zahirinta. Zahirin duniya kawai suka sani. Ba san menene batininta ba. Amma wahum anil akhirati hum ghafilun. Amma su sun kasance dangane da lahira gafalallu ne, ba san komai dangane da lahira. Ba san komai dangane da abin da ya shahi makomansu ba. Ba su san abin da yake jiransu ba. Dan rayuwar da mutum zai yi cikin wannan duniya din takaitacce ne. Rayuwar da zai yi yafi wannan yawa, yafi wannan muhimmanci. Shi yasa ma duniya din nan zai kasance kenan wurin da ya kamata mutum ya hayya'a, ya shirya wannan rayuwar nashi na ƙarshe na halabada. Ga wanda yake da hankali kenan, ga wanda ya tunani, ga wanda ya shiga cikin hayyacinsa, ga wanda ya nisanci gafala. Wannan kuma a lokaci guda wannan aya mai girma tana ƙara bayyana mana cewa jingina ga wannan duniya din shi yake sabbaba mutum gafala. Duk lokacin da mutum yake ƙara nisantan duniya yana ƙara fahimtan wancan gida kenan na lahira. Yana ƙara fahimtan inda ya kamata ya zamanto ya gina. Kuma zai ga aibin wannan duniya din kamar da zo cikin sashen hadisai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa mutumin da ya kasance yana zuhudu, yana gudun duniya, to Allah subhanahu wa ta'ala zai guda mai cututtukan wannan duniya din da kuma maganinsu. Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai isan masa akan abin da ya shahi rayuwarsa. Hakanan kuma zai kasance karshen shi yayi kyau. Kinan ba ka aika fahimci aibobin duniya inda baka guje duniya ba. Shi yasa waɗanda suka zurfafa a cikin son duniya suka jingina zuwa ga duniya, suka mai da tace hadafin su na ƙarshe wanda suke hankoro su cimma bayan da za su yi su fahimci aibin wannan duniya din. Hakanan kuma bayan da za a yi su fahimci muhimmancin ranar tashin kiyama, ba su yi su fahimci hakikanin ranar lahira ba wanda yake jiransu. Saboda haka ne mutum da ya kasance yana da hankali ya kamata ya kasance ya zaɓi lahira ne, ya gina lahira, ya himmanto da lahira, ya kiyaye al'amarin ubangijinsa a cikin wannan duniya din, ya iltizami da umarninsa, ya nisanci haninsa. Wannan shi ne zai iya bashi dacewa cikin duniya da lahira. Saboda kenan fa ha'ulahi yajhaluna hatta alhayata ad-dunya aidan. Amma duniya din kamar yadda muke fahimta cikin wannan aya din, amma duniya din ma sun jahilce ta hakikaninta saboda ratayuwansu kenan ga duniya. Hakanan kuma muna da a cikin wata aya mai girma, Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma yana cewa araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah. Shin kun yadda ne da rayuwar duniya amma da rayuwar lahira? Shin duniyan ku ne kuke fifitawa akan lahiran ku? Tabbas ba ku san hakikanin abin da yake jiran ku ba, ba ku san hakikanin lahira ba. Ni'imomi na lahira ba su da iyaka, hakanan ukubobi na lahira ba su da iyaka. Wal azbillah. Allah ta'ala ya kare mutum, amma duk wanda ya sake zamanto ya hada a cikin ukubaran tashin kiyama wal azbillah, to zai ga bacin rai, zai sha nadama wanda yake baya da magani. Domin lahira kamar yadda zamu gani nan cikin hadisai yanda za su zo nan gaba, ba wuri bane na aiki. Lahira wuri ne na sakamako. Duniya ne wurin aiki, duniya ne mutum zai yi aiki. Nan duniya in ka gwada jarrabawa, al misali in zamu dauki dalibai wanda suke karatu, sau an karatu na addinin musulunci ko kuma karatu na ilmumukan dan adam, kana iya ka fadi a jarrabawa ya zamanto daga baya ka sake ka ci jarrabawa. Amma al'amarin lahira ba haka bane. in mutum ya saki ya bar wannan duniya din, sai waye gari gaban Allah subhanahu wa ta'ala akai masa hisabi yayi asaran duniyansa da lahiransa. To shikenan babu kuma wani abin da zai bashi daman ya dawo, kamar yadda yake da yawa za su nemi a dawo da su duniya domin su kyautata aiki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko da an maido su cikin duniya ba abin da za su yi, abin da suka kasance suna yi din nan shi ne za su maimaita. Saraka ba batun komawa. Kenan idan ya kasance wannan gida na lahira sha'aninsa haka ne, al'amarinsa haka ne, me ya dace da mutum da yake da hankali ya zamanto ya ɗauka a matsayin mataki dangane da irin wannan rayuwar da zai huskanta nan gaba, wanda yake kuma la mahalatansa ya huskance ta. Ba makawa sai mutum ya bar wannan duniya ɗin. Duk shekarun da za ka rayu, ka rayu shekara 100, shekara 200, a ƙarshe dai mutuwa za ka yi. In ka mutu kuma shi kenan, batun dawowa wannan duniya ɗin aikinka ya riga ya gabata. Saboda haka abin da za ka huskanta sakamakon aikinka ne kawai. In alkhairi ne kaga alkhairi, in sharri ne kaga sharri, wala a'udhu billah. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai kamata ba a matsayinku masu hankali ya ku ayan adam, a matsayinku halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita birbishin dabbobi wanda Allah ta'ala bai ba su hankali ba na tunani, kun yadda ne da rayuwan duniya a madadin lahira. Sannan aya take ƙara cewa fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Menene jin daɗin duniya in aka kiyasta shi da jin daɗin lahira? Illa kawai jin daɗi kaɗan, jin daɗi ne ƙarami wanda yake mai gushewa, wanda yake ba da tabbas. Saboda haka kenan ga wanda yake da hankali ya zai zaɓi ne jin daɗi wanda yake da dawama, wanda yake tabbata. Hausawa sukan cewa jin laifin daɗi ƙarewa, tunda abin da yake da daɗi matsalan shi shine in zai ƙare, kamar kenan daɗin duniya. Wannan shi sifantu da wannan al'amar daɗin duniya, duk yanda ya kasance ƙarewa zai yi, komin yawan shi, komin girman shi, komin yanda kake gandadewan shi, a gandadewan shi ƙare kawai shikenan. Amma daɗin lahira ba haka bane. Daɗin lahira yana tabbata kuma hal abada. Idan mutum yayi ya rabauta ya samu aljanna, to shi da ni'ima ne hal abada, ba batun hita. Wannan kuma shine ya nuna ɗaukaka da kuma daraja na lahira birbishin duniya. Saboda haka kenan lalle wanda suke rayuwa a cikin wannan duniya ɗin kuma suka maida ta a hadafinsu, lalle suna rayuwa a cikin kunci na tunani ta yanda ba su isa fahimci cewa lahira ta yi wannan duniya ɗin, kuma lahira ya kamata ya zamanto an gina ba wannan duniya ɗin ba. Sai kasance su lil'asaf abin takaici hammu ɗinsu da gammu ɗinsu, ɓacin ransu da baƙin cikinsu duka menene, ya za su yi su gina wannan duniya ɗin? Wannan matsala ne zai iya kawo ma mutum idan ya kasance hadafin mutum shi ne duniya ba lahira ba, wannan zai iya kawo masa cikas. Hakanan muna da sashen ayoyin Alkur'ani mai girma wanda suka siffanta duniya. Ayoyin da suka gabata mun ta bayani kan, ayoyin da suka yi bayani kan duniya suka siffanta ta da cewa ita mata'a ce, wato jin daɗi ne kaɗan wanda yake gushewa, kayan duniya abin gushewa wanda yake ba da tabbas. Sannan akwai sashen ayoyi wanda suka yi bayani kan cewa duniya arad ce, kamar da za mu gani, wanda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga cewa yana cewa tabtaghuna arad al-hayati ad-dunya fa inda Allah maghanimu kasira, cewa kuna neman atan bijirowa na wannan duniya ɗin kenan, abinda yake bijirowa, abinda yake ba da tabbas, abinda yake sifa na wannan duniya ɗin kuna son shi. Watan jin da duniya kenan wani abu ne wanda yake bijirowa kuma ya tayi lokaci guda, kamar launi da za a sha hama madda zai zamanto kenan lokaci lokaci zai zamanto yana gushewa har ya kasance babu shi kwata kwata akan wannan madda ɗin. Haka ita duniya ɗin take, tana bijirwa ta kanta hiya, ba ta da tabbas. Fa inda Allahi maghanimu kasira, amma a wurin Allah subhanahu wata'ala akwai ganimomi masu yawan gaske. Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadin ni'imomi da albarkate masu yawan gaske ga bayansa mu'minai wanda suka nisance duniya suka kama lahira wanda suka fifita lahiransu akan duniyansu. Allah subhanahu wata'ala ya ce lallai waɗannan suna da maganim suna da ganimomi masu yawa a wurinsa wanda ya musu tanadi. Kenan wannan ma'ana na arad yana nufin kenan abin da yake mutazalzil wallazi ya ishu al-ihtizaz wa taghayyur wa tabaddul fi jami'i jawanibihi wa halatihi, yana abin da yake rawa, abin da yake bada tabbas, abin da yake bai dawama, abin da yake canzawa yakan gurbata a cikin dukkanin jahannubobinsa, a cikin dukkanin halayyansa. Wannan duniya din haka zamu ganta, haka sifanta yake. Saboda haka wanda yake da hankali ya kamata ya zamanto ya riƙe abin da yake haƙiƙa ne, abin da yake da waƙiya, abin da yake da tabbas, ba abin da yake gushewa ba. Da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfanar da mu cikin abin da muka ji. Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu a cikin bayansa managarta wanda suke riko da lahira, suke fifita ta akan duniya, wanda suke sa'ayi domin ranar lahira, domin makomansu. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya kyauta ƙarshenmu, da fatan kuma amfana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.